Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani. Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da Lol da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio dake kuma siya kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hafsat Bello dan mai sauraro ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar sojojin saman Najeriya ta yi wata bita ta musamman ga ƴan jaridu.
Management in today's world is critical to national development.
Sannan za ku ji yadda wata kungiyar kare mata da ƙananan yara ta samu lambar yabo a Niger.
Dubun ƙungiyoyi na duniya aka zaɓe mu.
Nan gaba a cikin shirin kuma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alama tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a saka alama tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru, amma kafin nan sai a gyara sama a ji halin da duniyar ta wuri.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasashen da ke makwabtaka da Koriya ta Arewa sun yi maraba da yanke shawarar bazata da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un don su tattauna kan yadda za a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewar. Tun bayan da aka bayyana hakan da daren jiya Alhamis a birnin Washington, ƴan majalisar dokokin Amurka da jami'an gwamnatocin ƙasashen China da Japan da Koriya ta Kudu suka yi na'am da wannan shawarar. To amma wasu kuma na kafa-kafa da abin da ka iya biyo bayan irin wannan tattaunawa mai muhimmanci. Fadar shugaban Amurka ta White House ta tabbatar da rahotannin kafafen yaɗa labaran gwamnatin ƙasar China da ke cewa da Trump da shugaba Xi Jinping sun yi magana ta waya a yau dinnan Juma'a, to amma ba ta yi cikakken bayani ba. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta ce daga bisani a yau Juma'a an yi nasarar raba kayan agaji da tawagar motoci 13 suka kai garin Duma da ke ƙasar Siriya a arewa maso gabashin Damascus bayan da yaƙi ya ɗan lafa. Ƙungiyar ta Red Cross ta ce an sauke kayan tallafin da aka kai don amfanar mutane kimanin 12,000 a garin na Duma, birni mafi girma da kuma yawan jama'a a yankin gabashin Guta da ke hannun 'yan tawaye. Tunda safiyar yau Juma'a ne dai tawagar motocin kayan tallafin suka fara shiga wannan sashi na ƙasar Siriya da aka masa ƙawanya a gabashin Guta, to amma aka kasa sauke kayan agajin da ake matuƙar buƙata saboda hare-haren da aka koma yi. To karfa a shafa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙasashen Asiya da dama da ke hulɗar cinikayya da Amurka sun mai da martani mai ƙarfi kan shawarar da Amurka ta yanke ta sa haraji kan ƙarafan da ke shigowa cikin Amurka, al'amarin da ya janyo fargabar yiwuwar a yi mummunar gasa a kasuwannin duniya. China, wadda muhimmiya ce a jerin ƙasashen da Amurka ke damuwa game da tsarin cinikayya da su, ta ce sam bata amince da shawarar da Amurka ta yanke game da harajin ba, yayin da kuma ƙasar Japan ke gargaɗin cewa hakan zai haifar da matsala a hulɗar cinikayyar bai ɗaya tsakanin Amurka da sauran ƙasashen. Koriya ta Kudu kuma ta ce za ta rubuta takardar koke ga hukumar sauraron takaddamar cinikayyar ƙasa da ƙasa, wato WTO. Koriya ta Kudu ce ƙasa ta uku a jerin ƙasashen da suka fi shigar da ƙarafa cikin Amurka bayan Canada da Brazil. Ƙasashe da dama na yankin Kudu maso gabashin Asiya kuma sun ce suna fargabar yiwuwar darajar ƙarafa da dalmarsu ta faɗi a kasuwannin duniya. Ana kyautata zaton ranar Lahadi, jigajigan jam'iyyar Communist ta China za su amince da dokar gyara ga kundin tsarin mulkin ƙasar ba tare da wata hamayya ba, wadda za ta baiwa shugaban ƙasar Xi Jinping mai ɗumbin iko hurumin ci gaba da zama shugaban ƙasar har ila iya lokacin da ya ga dama, watakila ma har ya tsawon ransa. Kuma a yayin da wannan shawarar ta haddasa takaddama a ciki da wajen kasar, babu wata kokarin turjiya ko kuma nuna damuwa sosai daga bangaren ƴan majalisar dokokin China, waɗanda akasarin su ƴan jikanayika ne waɗanda za su kada ƙuri'a kan wannan batu a taro na gaba. A wani harin kungiyar Taliban koko a wani harin da kungiyar Taliban ta kai da asuba a arewa maso gabashin Afghanistan, mutane wajen 17 sun mutu waɗanda kuma ake kyautata zaton akasari sojojin ƙasar ne. Faɗan ya barke ne a gundumar Hawajigar mai cike da tsaunuka, inda ƴan wato yakin sarika nuke suka kai samami kan wani sansanin soji.
Ibrahim Ka'alma Sigarba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da Najeriya, inda headquarter rundunar sojojin sama ta shirya taron bita na musamman ga ƴan jaridun da ke ɗauko rahotannin tsaro a ƙasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Information management in today's world is critical to national development.
Babban Hafsan Hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar, yayin da yake bude wani taron bita da headquarter sojojin saman kasar ta shiryawa ƴan jaridun da ke dauko rahotannin tsaro, inda ke cewar samar da bayanai a wannan lokaci abu ne mai matukar muhimmanci don ci gaban kasa, kuma ta hanyar da ake sarrafa shi a figan labarai ka iya shafar sha'anin tsaron kasar hanyar da zai wa ƙasa kyau ko kuma illata ta. Saboda haka, ƴan jaridun da ke ɗauko rahotannin tsaro dole ne su fahimci muhimman al'amuran da ke tattare da wannan ɓangare, don ba su damar gudanar da ayyukansu bisa tsari da ƙwarewa. Al'amarin da yasa kenan ma aka tsara wannan taron bita, don ba ku damar sanin dalla-dallan aikace-aikacen da rundunar sojin saman Najeriya take yi.
The activities and operations of the Nigerian Air Force.
Tunda farko cikin jawabin sa, kakakin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Vice Marshal Olatokunbo Adesanya, yace makasudin wannan taron bita shine so ake a samar da ƙwarewa ta musamman ga ƴan jaridun da ke ɗauko rahotannin tsaro.
Some of those things that we believe are specialized about the Nigerian Air Force and that we
kamar wasu ababe masu sarkakiya na rundunar sojojin saman Najeriya, to ya kamata a ce ƴan jaridu na sha'anin tsaro a matsayin ku na abokan sojoji kuma kun kware a kansu. Ma'anar hakan shine a baiwa ƴan jaridu wani ƙwarewa ta musamman don amfanar sauran jama'a baki daya,
which we also believe will be to the benefit of the general public.
Daga bisani, rundunar sojin saman Najeriya ta yi fatan ƴan jaridun ba za su bari ƴan ta'adda su yi amfani da su ba ta hanyar yada farfagandar ƴan Boko Haram. Yayin wannan taro, an ilmantar da ƴan jaridu kan nau'o'in jiragen yakin Najeriya da ire-iren makamai na rundunar sojin saman kasar, da ma irin shirye-shiryen da ake yi kafin a kai duk wani hari daga sama. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To sai kuma jamhuriyar Niger, inda wata kungiyar kare haƙƙin mata da yara ƙanana ta samu lambar yabo daga shugaban ƙasar Jamus Angela Merkel. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Kungiyoyin kare haƙƙin mata wajen 400 daga ƙasashe aƙalla 70 ne suka fafata a tankaɗe da laurayar da aka gudanar domin tantance kungiyar da ta cancanci samun lambar yabon da gwamnatin ƙasar Finland ta baiwa shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel, saboda yadda take ba batun kare haƙƙin mata muhimmanci a duniya. Shugabar kungiyar SOS Family and Fan Victim de Violence Familial Mariama Musa, wacce ta dawo gida a jiya bayan karɓar wannan lambar yabo ta International Gender Equality Prize, ta nuna farin ciki a kai.
Angela Merkel, shugaban ƙasar Jamus, ita suka zaɓa. Ita ce ta farko wadda ta samu wannan lambar yabo. Sai suka ce mata, to gashi ke ce aka zaɓa, amma ke ma a naki ɓangare za ki samu ƙungiya wadda ya zamanto an san cikin duniya ita ma ta kana ta ƙoƙari. Kenan kaga ayyukan da su Finland, gwamnatin Finland suka yi da komitin wannan, shi ma ita ma a Jamus wannan komitin ta aza. Ita kan kanta ta ce ayyukan ungiyarmu su ne suka bata shawa, su ne suka mata daɗi. Ita Angela Merkel ɗin da ta zaɓi ungiyarmu, mun gode su ƙwarai-ƙwarai. Allah sa ta mata alheri, Allah mai da mata gurbin shi tunda ita aka ba ta ce ita ga ungiyar ta zama.
Darajar wannan tukuici ta haura zunzurutun kuɗi euro 150,000 kwatankwacin miliyan 98 na sefa. Saboda haka kungiyar SOS Family and Fan Victim of Violence Familial ta bayyana shirin amfani da waɗannan kuɗaɗe domin gina gidan karɓar mata da yaran da suka tsinci kansu cikin halin gallazawa.
Cikin dubun ƙungiyoyi na duniya aka zaɓe mu kenan, wagga fara'a ta mu ce ta farko, fara'a ta biyu ita ce ta matan da yaran da muke tallaba ma inda ake muzuna, na uku kuma sai mu ce ƙasar Niger ita ce aka ba da rashi. Matan wannan da yaran da suke zuwa wajen mu in an muzuna musu wani bi sai ga an koro mace ba ta dangi cikin garin. To shi yasa saboda security su muka ce mun gida za mu gina. Cibiya ce kamar center wanda gashi nan na matan ne da yara, in an samu wanda aka muzuna ba su san ba inda za su zuwa, sai mu aje su ɗan kwanaki kafin a samu a daidaita da waɗanda ke muzuna musu.
Wannan ba shi ne karon farko da kungiyar SOS 5 ke samun lambar yabo ba. Misalin wacce ta samu daga masarautar Luxembourg a bara waccan, saboda gamsuwa da ayyukan kare haƙƙin matan da ta sa gaba a nan Nijar. Baya ga wata lambar ta daban da ofishin wakilcin kungiyar tarayyar Turai ya bata a bara, saboda ayyukan tallafawa mata da yaran da suka tsinci kansu cikin mawuyacin hali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma. Kafin mu bude layukan wayar mu a shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To kira na farko ya shigo mana daga Yauri. Assalamu alaikum.
Nan alaikum assalam.
Wa ke magana daga Yauri?
Kina magana da dan Asabe mai fata Yauri.
To malam dan Asabe, menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina yau ina so in yi tsokaci dangane da wannan ranar mata ta duniya. To ina ganin mata suna so su yi amfani da wannan dama su wuce gona da iri, domin ina nufin Allah da ya halicci mata ya ba su matsayi muhimmi.
To
amma son suke yi yawa su bi ra'ayin kasashen yamma.
To
wato ina nufin kasashen Turawa, kuma kasashen Turawan ga ba su yadda da mata su yi shugabanci ba, domin idan muka yi la'akari da zaben da aka yi a America, kowa ya sani cewa Hillary Clinton ta maci zaɓe, amma saboda raunin da ke ga mata suka hana mata wannan kujera.
To mun gode kwarai da gaske. Salamu alaikum, ga kuma wani kira ya shigo daga Kaduna.
Hajji Amsa, barka da aiki.
Yawwa, barka ka daiwa, ke magana daga Kaduna.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To me ke tafa da kai?
To abu Hajji Amsa na da ra'ayi biyu. Na farko dai muna ƙara yaba ma gwamnatin tarayya, tunda mun ji an ce jiya shi ministan ayyuka ya bada a cewa za a ci gaba da aikin nan na Eastern Bypass na garin Kaduna da zai zage garin Kaduna. To muna ƙara cewa sanatocin mu su dinga tunawa, sannan kuma muna godiya ga gwamnan mu wanda mu ɗan garin Rigasa da ya ba mu daman mu fito da ƴan takarar ƙaramar kuma yi gabi. To amma muna gaya ma ESCO ESCO da zaɓe su tabbatar fa sun zaɓo mana mutumin da ke da farin jini ko dai kuma mutumin da bai taɓa ziyartar EFCC ba.
To
shawaran mu kenan.
To mun gode ƙwarai da gaske Murtala daga Kaduna. Ga kuma kira ya shigo mana daga Sokoto. Salamu alaikum. Hello. Yawa wake magana daga Sokoto. To kamar layin ma ya yanke. Kada dai a manta lambar da za a kira mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kar a manta a ringa saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Kuma za ku kira mu ne ku bayyana mana abubuwan da ke ciki muku tuwa ƙwarya ko kuma ra'ayikan ku dangane da ko da komai da komai na rayuwa. To ga kira ya shigo daga Jibiya.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wani ne daga Jibiya?
Magana Mannir ne mai markaɗe daga nan Hanguwa dan Markaɗe Jibiya local gannan.
Jihar Katsina kenan ko?
Eh.
To me kike fara?
Zan jaddada godiya ta ga dan majalisar mu na jiha mai wakiltar Jibiya.
To
Mustafa Yusuf ba dangane da ayyukan alkhairi da yake ainihin gudanarwa a karamar hukumar mu ta Jibiya.
To
wanda ya shafi ainihin gudanar ruwa da sauransu. To muna mai fatan alkhairi kuma insha Allah muna tare da shi. Mu muna san insha Allah duk inda irin waɗannan ayyukan suke a karamar hukumar Jibiya cikin gari da kanta, to ya bada kokari ya ci gaba da yin su. Wannan shine ra'ayi na Radio Faransa.
To mun gode sosai. To ga kuma kira daga Kaduna. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wane ne daga Kaduna?
Sunana Abubakar da aka ba sani da sunan Malam Anan Kare karamar hukumar Kudu a nan jihar Kaduna.
To me yake tafe da kai?
Abin da ke tafe da ni ina cewa ne da ainihin mutanen karamar hukumar Kudu a wannan lokaci da zaɓe ke kan karamu na ƙananan hukumomi.
To.
Hello?
Hello, muna jin ka.
Ina kiran ku da Allah ku dole da wai a ce a zaɓi duk mutum da yake na ƙwarai a zaɓi a jam'iyyar ko wata irin jam'iyyar a zaɓe shi. To mutum na ƙwarai ne. Shara na kenan.
To shi kenan mun gode ƙwarai da gaske.
Allah sa ta yana.
Amin. To ga kuma kira daga Taraba.
Yawa kina magana da Inusa Zama Barjima.
To Inusa menene ra'ayinka?
Ra'ayina ni abinda nake so in faɗa. Ina kira da gwamnatin mu ta jihar Kano.
To
a cikin wasu abubuwa wannan abubuwa da ake yi na siyasa na aikataro ana rigima.
To
ya tabbata a tsaya a yi sulhu domin a ci da jihar mu gaba.
To mun gode ƙwarai da gaske Inusa daga Taraba. To har yanzu dai muna sauraron kiran ku, kuma lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kar a manta da alamar tarawa a farkon lambar. To ga kira mun samu. Hello, salamu alaikum. Daga ina ake magana? Hello.
Kina magana da Abdulkadir Tayyab Dangawa.
To, Abdulkadir daga ina kenan?
Daga Dangawa.
Jihar. Hello.
Jigawa.
To, Abdulkadir, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina ina so in yi kira ne ga gwamnoni.
To, gwamnoni ko?
Dan sakawa siyasa demokaradiyya dan mara saboda suna ta takura ta kadan.
To kamar yake na suna takura ta?
ba sa barin ƴan siyasa na sauran jam'iyyu suna fatar ra'ayinsu, suna kiran magoya bayansu, suna taron su yanda suke.
To mun gode kwarai da gaske. Ka kuma kira shigo mana daga Kaduna.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Wa alaikum assalam. Wa yake magana daga Kaduna?
Sunana Alhaji Musan Garo.
Alhaji Musan Garo.
Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah, ni dai zan yi godiya ga Allah subhanahu wataala ne da ya bani damar kiran ku a yau Juma'a.
To
kuma ina bukan godiya ta ga Allah subhanahu wataala wanda ya sani ne mutum na farko da na fara kiran ku a wannan program da ake na dare. Gaskiya ina alfahari da wannan, kuma ina munna da wannan, kuma ina jin daɗin.
To mun gode mu Alhaji Musan Garo kuma. Da fatan za ka ci gaba da kiran mu a duk lokacin da muka bude layukan wayar mu. Wannan shine kira na ƙarshe da za mu iya ɗauka a wannan lokaci. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogo anan yana cewa ƙarfe 3:50 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni.
Wasanni a takaice. A ci gaba da ake yi na takale da kula-kula ɗin ƙarƙashin kafa suke na ƙasar Jamhuriyar Kamaru na Elif One. Kula ɗin Fuchiwe ita ce ta farko a kan allon kakar wannan shekarar da maki 11, sai mai bi mata ta biyu ita ce kula ɗin Fubu da maki 11 ita ma. Unisport ita ce ta uku da maki 10, sai waɗanda suke jallayi ta 16 ita ce kula ɗin Apeges da maki 4, ta 17 kula ɗin Yafu da maki 4 ita ma. Sai ta 18 ita ce club din Eagle da maki 3. Za ku mu leka hukumar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru FICAFOOT under committee riwon kwariya shi gudanar da hukumar, wanda hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA suka sanya suna neman zabo Samuel Eto domin ya zo ya karbi jagorancin hukumar. Amma masana tarihin kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru suna tsaikuci akai, wanda ne yasa na yi hira da Alhaji Abba, wani masanin tarihin kwallon kafa ne na kasar Jamhuriyar Kamaru. Ko menene tunaninsa akan zabo Samuel Eto?
FIFA ta zo Kamaru domin a sa dokar kwallon kafa ta kasar Kamaru ta FICAFOOT ta tsaya da kyau. To amma maganan ƴan kullon kafa kaman su Eto bata taso yanzu ba, shi an fara tace doka ta zabe wanda zai kasance shine shugaban rike kullon kafan Kamaru kaman na FICAFOOT. Yawa wannan daga baya zai kawo maganan su kaman su Eto, kaman su Patrick Mboma, kaman su Joseph Antoine Bell da sauransu, domin suna da yawa a nan Kamaru. Amma a yanzu idan kungiyar normalization suka ce Eto suke so, to sun fadda hanya, ba a wannan aka rada su akan normalization ba.
To me yasa ka faɗi wannan cewa idan har suka ce sun fi son Samuel Eto?
Domin yanayin su ne muke gani, sun kulla abokantaka tare da su Samuel Eto da makamantansu. Shi sa mu muke gayawa jama'a a san cewa idan aka bi ta wannan za kuma ɓata abinda aka zo gyarawa.
Kamar su waye kamata yanzu a bawa kungiyar kwallon kafa ta kasar Kamaru?
Suna nan kaman waɗanda suka yi buga kullon ɗin, suna nan, suna da yawa a Kamaru. Su Patrick Mboma suna nan domin kowa ya yarda da shi da sauransu. Amma ba kaman waɗanda suke kawo raba kai a ƙasa ba, ko suna nan tare da wannan, ko suna nan cikin wannan siyasa. Abinan kullon kafa kuma na son haɗin kai ne gabaki ɗaya a ƙasa.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanan baya ne yunkurin ƙarfafa aƙidar siyasar demokradiyya a Najeriya ya samu tallafi daga Amurka. Jakadan Amurka a Najeriya, Stuart Symington, tare da manyan fitattun 'yan siyasar Najeriya fiye da 40 da shugaban cibiyar nazari ta Republican IRI Daniel Twenin sun halarci bikin da aka yi na ƙaddamar da wani sabon shiri da hukumar da ke tallafawa ƙasashe masu tasowa ta Amurka ko USAID ke goyon baya. Domin taimakawa jam'iyyun siyasa samun ingantacciyar hanyar shugabanci da gudanar da tattaunawa da muhawara akan harkokin yau da kullum na siyasa. Wannan shirin da IRI ta aiwatar da sunan USAID da wata kungiya mai zaman kanta da a turanci ake kira Search for Common Ground, shiri ne na shekara uku da aka ware wa kudi har dala miliyan 5.5 don karfafawa jami'in siyasar Najeriya samun hanyoyin kyautata rayuwar mutanen mazabansu. Haka kuma shirin zai bada guduma wajen baiwa masu jefa ƙuri'ar ƙarfin gwiwa shiryawa taka rawa a zabuka da za a yi a Najeriya. Shirin ya dau alƙawarin taimakawa jami'in siyasa da za su tsaya takara a zabe mai zuwa, su zama masu wakiltar al'ummar yankunan su da kuma inganta shirye-shiryen gwamnati. Shirin har ila yau na da burin ƙara yadda 'yan siyasa ke mu'amala da jami'in siyasa da mazaban su, inganta sadarwa tsakanin jagabannin jami'in siyasa, 'yan takara da ma'aikata a kowane rukuni, zai kuma inganta mu'amalar kungiyoyi da aka ware su a siyasa da waɗanda ke cikin jami'in da kansu. Shirin kuma zai yayata sakonnin buƙatar samun zaman lafiya da kauda tashi-tashin hankula a cikin harkokin siyasa da kula da abubuwan da ke iya haddasa tashin hankali yayin zabe da ƙirƙiro dabarun daƙile tashin hankali da zai iya aukuwa ta hanyar girka fahimtar juna a tsakanin jam'iyyu da rukunan ƙungiyoyi masu zaman kansu. Ta hanyar aiki tare da IRI akan wannan shirin, jam'iyyunmu za su ƙara ƙarfi da inganci da ƙara mai da hankali kan buƙatun al'ummar Najeriya, a cewar mataimakin shugaban majalisar dattijai Aike Ekweremadu, wanda ya ƙara da cewa ina tabbatar muku da haɗin kan majalisar dokokin ƙasa ta Najeriya domin ganin an samu nasarar wannan shiri mai ma'ana. A nashi gefen jakadan Amurka a Najeriya Simington ya gaya wa 'yan siyasa da aka tara cewa idan kana son jama'a su bi ka, to ba sanadin matsaloli kawai zaka gaya musu ba, suna son kuma ka gaya musu abinda zaka iya yi don magance matsalolin. Haka kuma jakadan na Amurka ya shaida musu cewa ba wani abu da zaka yi shi wanda zai karfafa wa 'yan ƙasa su haɗu su gyara Najeriya da kyau. Shirin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubutawa editorials a VOA Washington DC lamba 2-0237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice.
To a takaice, kasashen da ke makwabtaka da Koriya ta Arewa sun yi maraba da yanke shawarar bazata da shugaban Amurka Donald Trump yayi ta ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un don su tattauna kan yadda za a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta ce daga bisani a yau ɗin nan Juma'a an yi nasarar raba kayan agaji da tawagar motoci 13 suka kai garin Duma da ke ƙasar Siriya arewa maso gabashin Damascus bayan yaƙi ya ɗallafa. Ƙungiyar ta Red Cross ta ce an sauke kayan tallafin da zai amfani mutane kimanin 12,000 a garin Duma. A birni mafi wanda shine birni mafi girma kuma da ya mafi yawan jama'a a gabashin Guta. Kasashen Asiya da dama da ke hulɗa da cinikayya da Amurka sun maida martani mai ƙarfi kan shawarar da Amurka ta yanke ta sa haraji kan ƙarafan da ke shigowa Amurka, al'amarin da ka iya janyo fargabar yiwuwar a yi mummunar gasa a kasuwannin duniya.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama, muna taya Alhaji Ibura Dada na Alhaji Umar Sarkin Kakuri murnar naɗin sagaladiman Kakuri da aka yi a yau ɗin nan a fadar mai martaba Sarkin Kakuri jihar Yobe. Allah ya taya riƙo, amin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Ladas Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da injiniyan mu, ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa mu kwana lafiya ko kuma ƙara sauni lafiya.